Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan Oshun da ke binnin Yemen na jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masauraro Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama a shirye-shiryenmu na musamman da muke kawo muku daga nan Oshun muryar Amurka da ke binnin Yemen. To a cikin shirin za a ji cewa dakarun Najeriya sun ceto wasu 'yan kasashen waje da 'yan bindigar Niger Delta suka yi garkuwa da su. Har yanzu dai a tarihin ta Najeriya za a ji cewa sarakunan Hausawa daga sassa daban-daban na kudu maso gabas sun bi sahu wajen taya Alhaji Ahmed Nuhu Bamali murna bisa ga zaɓensa a matsayin sabon sarkin Zazzau. Akwai ci gaban hira ta musamman da wakilin muryar Amurka birnin Yemen Sulaiman Mummuni Barma ya yi da Sumaila Jillo, wani tsohon malamin makaranta ɗan ƙasar Niger da ya wallafa wani littafi da ke ɗauke da tarihin garin Ilela Umani. A yau za a ji taƙaitaccen tarihin kafuwar garin na Ilela. Akwai shirin kuwa bar gida da sharhin jaridun Niger. Sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkanin su za su zo muku ne bayan labarun duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Dubai 'yan Najeriya sun yi tattaki a Lagos da wasu biranen kasar a jiya Litinin domin neman kawo ƙarshen rundunar yaki da fashi da makami ta 'yan sanda, wato SAS a takaice, da take kisa da cin zarafin mutane. Duk da yake gwamnati ta faɗa a shekarun jiya Lahad cewa za a rusa rundunar, amma 'yan Najeriya sun bayyana shakkunsu game da alƙawarin jami'ai na kawo ƙarshen rundunar da ake zargi da cin zarafi. A wani jawabi da ya yi a jiya Litinin, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce jama'an rundunar SAS da aka same su da aikata laifi za su gurfana a gaban doka. Ya ce rusa wannan sashe na 'yan sanda shi ne mataki na farko na gagarumin sauyi na 'yan sanda domin ganin sun yi aikinsu na kare rayuka da kuma kadarorin mutane. Sai dai wani marubucin waƙoƙi David Moore da ya shiga zanga-zangar ƙin SAS a Lagos a jiya Litinin ya ce duk wani alƙawari da gwamnati za ta ɗauka ya zo da aiki, saboda 'yan Najeriya sun ga alƙawura da dama a kan SAS amma babu cikawa.
The call was end SAS in terms of, so in order to end the impunity of SAS, you need to overhaul the entire unit.
Yace ba za a daina ba, ya kamata ya zama ƙwarin gwiwa. Dubi mutum da a sadaukar da rayuka a kai, mutane na mutuwa kuma mutane sun mutu sosai, kuma abinda muka fara idan ba mu kammala shi ba tamkar tsoro ne. Ba za mu ja da baya ba ko kaɗan, za mu ci gaba da matsin lamba har sai gwamnati ta ba mu abinda muke bukata. Kungiyar Amnesty ta tattara bayanan kwace da azabtarwa da kuma gazawar hukumomin Najeriya akan ɗaukar mataki ga masu laifi.
It brings to question whether they really understand the kind of dispensation that we are in now.
Domin kawo ƙarshen miyagun ayyukan SAS, akwai buƙatar garan bawul a sashen. Shi yasa kuma ake marhabi da batun rusa shi da kuma haramta shi. Amma ya kamata a zurfafa ɗaukar mataki, saboda ba wannan ne karon farko da gwamnati ta haramta SAS ba. Kana ta haramta shi daga aikata irin waɗannan ta'annati da suka ci gaba da yi a koda yaushe. Zaben shugaban Amurka na wuri da aka gudanar a jihar Georgia da ke kudancin kasar ya fuskanci matsaloli na ɗan lokaci a jiya Litinin kafin aka gyara na'urar zaɓe, kana aka ci gaba da zaɓen. Ɗaruruwan masu kada ƙuri'a a jihar sun fito a ranar farko na zaɓen wuri makonni uku kafin zaɓen ƙasa a ranar uku ga watan Nuwamba, da zai yanke hukunci tsakanin 'yan takara da suka hada da shugaba Donald Trump na Republican da abokin karawansa na Democrat Joe Biden da kuma masu takarar kujerar majalisar dokoki. An fara zaɓen na da wuri a jihohi 40 a cikin jihohin Amurka guda 50. Kana jami'an zaɓe sun ce sama da mutum miliyan 7,300,000 ne suka kada ƙuri'unsu. Lamarin da ke tabbatar da sha'awar da mutane da dama suka nuna game da takarar Trump da Biden a wani sabon wa'adi a fadar White House. A Atlanta, babban birnin Georgia kuma birni mafi girma a jihar, wasu masu zaɓen sun hallara rumfunan zaɓe tun cikin dare domin su zama na farko a wurin kada ƙuri'a. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin ne aka fara sauraren bahasin tabbatar da Amy Coney Barrett, wacce za a naɗa alƙaliyar kotun kolin Amurka a Washington, inda Barrett ta faɗa wa majalisar dattawa cewa bai kamata kotuna su shata tsari ba, kamata ya yi a bar wa shugabannin Amurka da majalisar dokoki. Barrett ta gindaya wata tarjama mai tsauri akan rawar da babban kotu take takawa, tana mai cewa ba an yi ta ne don ta magance kowace matsala ba, ko kuma ta gyara dukkan kurakuran da aka tafka a rayuwar jama'a ba. Yayin da aka fara sauraren, Senator Dianne Feinstein, mai jagorantar Democrat a kwamitin shari'a a majalisar dattawa, nan take ta nuna cewa marasa linjayi na Democrat na da wata muhimmiyar tambaya ga Barrett akan ra'ayinta cewa wani hukuncin da kotun koli ta yanke a shekarar 2012 namun cewa da dokar tsarin kiwon lafiya dokar nan ta kasa da miliyoyin Amurkawa ke amfana da ita da ta ce kuskure ne Kotun tana nazarin sake kalubalantar dokar kiwon lafiya a ranar 10 ga watan Nuwamba lokacin da Barrett ka iya zama ɗaya daga cikin alƙalan kotun koli tara da za su zantar da hukunci ko dakatar da dokar ko kuma a ci gaba da aiki da ita. A ƙarshe a jiyar Litinin gwamnatin ƙasar Belarus ta ce yanzu 'yan sandan ƙasar za su yi amfani da bindiga akan masu zanga-zangar idan buƙatar hakan ta taso yayin da zanga-zangar neman shugaba Alexander Lukashenko ya yi murabus ke ci gaba. Ministan harkokin cikin gida ya faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin cewa gangamin yaƙi neman zaɓe ya zama wata hanyar shirya aiwatar da mummunar aƙida. A don haka ma'aikatar harkokin cikin gida da dakarun cikin gida ba za su bar kan tituna ba. Kana za su yi amfani da kayan aiki da makaman sojoji idan buƙatar hakan ta taso a cewar sanarwar. Ma'aikatar cikin gida ta sanar a jiya Litinin cewa sama da mutum 700 ake tsare da su a zanga-zangar ranar Lahadi. Ta ce har yanzu akwai mutum 570 a cikin waɗanda aka tsare su a ranar Lahadi a hannun hukuma suna jiran bayyana a gaban kotu.
Kuma da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar hotanni zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya inda dakarun kasar suka samu nasarar ceto wasu 'yan kasashen waje da 'yan bindigan Niger Delta suka yi garkuwa da su. Komanda Abdulsalam Sani na headquarters tsaron Najeriya ya yi wa wakilin muryar Amurka Abuja Hassan Maina kaina karin bayani.
Don za ka yi tunawa abin da ya faru a baya an yi garkuwa da waɗansu 'yan kasashen waje su guda biyar wato uku daga cikinsu 'yan kasar Russia ne ɗaya ɗan ƙasar Ukraine ɗaya kuma ɗan ƙasar Equatorial Guinea wato wannan garkuwa da aka yi da su an yi shi ne ranar 9 ga watan Mayu cikin wannan shekarar a wani ɓangaren Yellow Island da ke Niger Delta na Nigeria wato an garkuwa da su ne a cikin jiragensu na ruwa wato MT Rio Mitong da kuma MT Jigolo a wannan yanki bayan samu labarai na musamman wato rundunar sojan ruwan Najeriya a ƙarƙashin NNS Pathfinder da ke Port Harcourt da kuma Ford Operating Base Boni da kuma haɗin gwiwa da rundunar sojan ƙasa ta Najeriya suka wato mamaye wannan ɓangare har suka samu daman wato kubuto da waɗannan su 'yan ƙasashen waje da aka yi garkuwa da su a halin da ake ciki yanzu an miƙa wa wakilan ƙasashensu kuma ana samun abin da wato ya dace wato ana ci gaba da patrol na wannan wuri domin a ƙara samun bayanai na su waɗannan tsibirin mutane amma komai ya koma lafiya kuma alhamdulillahi.
Tuwarin zumuna a tarayyar ta Najeriya inda ake ci gaba da shagulgula a masarautar Zazzau da kewaye sarakunan Hausawa daga sassa daban-daban na kudu maso gabas sun bi sahu wajen taya Alhaji Ahmed Nuhu Bammali murna bisa ga zaɓensa a matsayin sabon sarkin Zazzau. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Alfonso Sokorigio ya aiko muna daga Umeri a Najeriya.
Sarakunan dai sun hada da sarkin Hausawa na jihar Abia da na jihar Anambra da kuma na jihar Imo waɗanda suka bayyana farin cikinsu kamar haka.
Sunana Alhaji Garba Haruna, sarkin Hausawa kan na jihar Anambra State. Gaskiya game da nadin sarautar sarkin Zazzau to dama abu haka yake tafiya kashi biyu. Akwai jin daɗi, akwai rashin jin daɗi, rashin jin daɗi ko shi ne fashin sarki da muka yi da marigayi amma kuma Allahu Akbar Allah mun godiya. Mun gode ma Allah da Allah Ubangiji ya kawo ɗaya daga cikin masarautar kuma ya zai jagoranci Zazzau. Insha Allah Zazzau gari ne mai tarihi ƙwarai da gaske kuma muna matuƙar farin cikin wannan zaɓi da aka yi. Allah kuma Ubangiji ya sa Allah ya mana zaɓi na gari.
Ni Alhaji Awal Sa'idu Baba Suleiman sarkin Hausawan jihar Imo State. Ina miƙa ta'aziyyata zuwa ga al'ummar Zaria da jihar Kaduna da rashin uba shugaba jagoran musulunci Alhaji Dr. Shehu Idris da fatan Allah ya ji ƙansa ya gafarta masa ya sa kwanciyar hutawa ce zuwa gare shi. Kuma ina ƙara ima al'ummar Zaria da mai martaba sabon sarki farin cikin wannan muƙami da Allah ya ba shi. Da fatan Allah ya tashi riko, Allah ya sa ya al'umma adalci kuma Allah ba al'ummar Zaria da Kaduna baki daya ta manyi mashi biyayya a matsayin shi na shugaba.
Sunana Sarki Alhaji Yaro Dallaji, Sarkin Hausawan jihar Abia. muna ta shi murna Allah ba shi riko Allah sa ya mutane shi da dukkan Allah da kuma kyautata ma mutane ya sa al'umma nabi su warware su tira din mutane sannan abin da ya san ya cece su Allah sa ya ba su muna ta shi murna muna ce Allah ya ba shi sa Allah kuma cece shi da wannan riko wannan nauyi da Allah ya ba shi muna kiran al'umma su ba shi sarki goyo su ba shi haɗin kai.
Mai martaba Ahmad Nuhu Bamalli shi ne sarki na farko daga gidan Malawa da ya hau gadon sarauta bayan rasuwar kakansa sarki ɗan Sidi shekaru 100 da suka gabata. Kafin naɗinsa sarki, mai martaba Ahmad Bamalli na rike da sarautar magajin garin Zazzau da kuma jakadan Najeriya a ƙasar Thailand. Yanzu kuma ya zama sarki na 19 a jerin sarakunan masarautar Zazzau. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya.
To yanzu kuma sai jonhurin Nijar, kamar yadda aka gashi a shirmu da ya gabata, wani malamin makaranta da ya rita mai suna Sumaila Dullo dan kasar Nijar ya wallafa wani littafi mai kunshe da tarihin garin Ilela Umani, wato cibiyar masarautar Adar. A baya dai marubucin ya bayyana dalilin sa na rubuta wannan littafi mai shafuka fiye da 300. To a yau za a ji takaitaccen tarihin kafuwar garin na Ilela a cigaban hira da ta hada shi da wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemumuni Barma.
Na farko dai sai in ce Ilela kadana ma aka kirkira garin. To farko an samu wani lati zawa biyu, Muhammadu da shi da masalaci abokai ne, suka zo suka zamna. To tare da sauran mutanen su suna noma, suna kiyo, kuma suna kira. To iya mata shi ba da ƙarfi ga aikin nasu. Sun zo sun samu wuri inda hankalin su zai kwantawa. Ana nan zama-zama sai wata mace da ita da tawaga ta, ana ce mata Tsakani, ita kuma da ƙaunarta ta Amumu, suka hito daga ƙasar Daura. Tana tare da ɗan uwarsu, akwai Sala, akwai Zingiza. Me yasa ta hito daga Daura? Ɓaci rai ne aka yi mata ta samu, saboda ita lokacin da duk za a wani yaƙi a ƙasar Daura can Nigeria, ita ce ke ba da izini a tahi yaƙin koko a tahi. Sai ta ba da izini lokacin da aka tafi, in ta ce ba a tafi ba a tafi yaƙin, in aka samu abin da aka samu wa yaƙin sai a raba da ita.
Sai ta malama ce ko kuma bokanya ce?
Kamar bokanya ce. Sai wata rana aka zo yaƙi, aka samu nasara, aka zaka abin da ya kamata a bata ba a bata ba. To shine amuharin kushin nata, wannan ɓacin rai shi yasa ta baro ƙasar Daura da dare da ita da ƴan uwan nata mata da maza, kamar yadda na faɗa muku tun farkon nan. Don ka suna ta har suka zaka ƙasar Warau. Warau ɗan gari ne tsakanin ɗan daji da Ilela. Suka ga zaman Warau bai yi musu ba, bai dace ba, suka ƙaro wani ɗan wuri kaɗan, ana ce mishi Hwanare. Shi ma Hwanaren haka nan sun kaga bai dace da su da zaman su ba, suka ruga ba sai hauka inda aka ce ma Ilela. Ilelan ga su tsakani sura suka ba da sunan Ilela. Ilela kamar da Hausa ana cewa zani wurin da zani jin daɗi, inda zani zani walawa. To suka tarda masalacin gada wannan Muhammadu, suka musu bakunci, kuma su waɗanga mazan suka karɓi bakuncinsu, suka ce to wannan wuri ya dace da mazamnanmu, mun ga wurin zama nan shi ne, muna ce mun ga wuri Ilela ya dace da zaman namu. To ana nan kwanita shi sai aka yi aure tsakani da Muhammadu. Shi ko masalaci ya aure waccan ta Amumu. To daga nan ne aka samu wannan wanda ake ce ma Nafake. Nafake shi ma yana da tarihi mai ɗimbin yawa, mayaƙi ne kuma manomi ne, mai haurauta ne.
Yanzu zuwa yau garin Ilela za a ce kai kamar shekara nawa da aka fashi?
To wajen da bisaccen sai kai,
wato ƙarni
na 17.
To karfa shafa, muna kawo muku shirye-shiryen na musamman ne daga nan Ocean Media Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar, suna iya samun mu a wasu gidajen rediyo masu zaman kansu amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da Kuminiya. sai tashar mu ta VOA Afirka da ke birnin Yamai akan mita 102.5 a Ghana, kuma ana iya samun mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin Kowa Bar Gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida.
Kowa ya bar gida? Ka gida ya bar shi. Shiri ne da zai tattauna da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma kokarin da suke yi wa al'ummar su domin samun ci gaban jama'ar su. Kamar yadda wasu ku suka ji a makon da ya gabata, mun tattauna ne da malama Mary ƴar asalin ƙasar Najeriya da kinin ƙasar Amurka. Yanzu kuma ga ci gaba tattauna da mun kai tare da ita. Mijinki shekarun shi nawa a nan Amurka yanzu?
Shekarun shi uku, yana tafiya da na hudu kenan.
Yana ta hudu, iko Allah haka. Ni kuma shekarun ke na biyu a can Kaduna. Wani ƙauye kun kai to a Kaduna?
Ni dai haihuwa na daga Kakuro ne, na aure mutumin Kakuma. A jama'a local government.
To yanzu haka, tunda kun ka zo na Amurka da ke da mijinki, wani ɗan laifi kuka kawo musu domin ku ga sun samu sauyin rayuwa?
Makaranta ta kawo mu nan. Aiki ba. Saboda ka a matsayin mai makaranta. Kuma muna kokari ne da cewa mu ga mun biya kuɗin makaranta. Amma nan dai bai hana mu ta muku ba. Mahaifin mai gida na ya yi rashin lafiya cikin kokarin da muke yi. Ga mun siya magani, mun tura mashi, sannan matan yayana ta rasu, mun kokarin mu ga mun tura ta muku. Iyakacin kokarin mu tura ta muku don janaiza. Zaman mu a nan, addu'an mu da fatan mu shine in Allah ya hore mana, baya da za mu manta da gida. Domin inda muka fito kenan, ba wani wuri kamar gida, gida ne. Ko ne san wuri bai raba mu, bai zai taɓa samun manta ta inda mun fito ba.
Kin san Hausa na cewa kowa bar gida, gida ma ya bar shi.
Kamar yadda na kan faɗi, ba a taɓa yin kuɗin da zai samu manta ta inda mun fito ba. So duk tunanin mu da fatar mu wata rana mun yi taimako a gida, mun kai taimako mu ga gida. Ta mako na farin da yana zuciyar mu shine mu ga mun taimaka ma iyayenmu, na biyu mu taimaka ma waɗanda na kasassu, saboda su ma su iya tsayawa ta kafa.
Malam Mary, wani kira gare ki ga waɗanda suka bar kasashensu sun je Turai ko sun je kasashe daban, kuma sun mance kwata-kwata da gida, ba sa tunani, ba sa taimaka ma kowa. Wani kira gare ki zuwa gare su, kira na musamman?
Kira na zuwa gare su shine su sani komin daɗin da suke yi ji a nan. Nan ba zai taɓa zama gidansu ba, domin ba kwancin da muka zo. Sannan su tuna da gida, don zai kawo musu albarka a cikin rayuwarsu.
To sai kuma kira ga matasa wanda su a yanzu su ma suna shirye-shiryen barin gida suna so don sun ga abubuwan da ake gwada cikin talabijin cewa kasashen Turai rayuwa haka take rayuwa haka ba su ku ba su san abin nan ba gaskiya bane sai su sai da abin da suke su zo nan da sun azai sun zo Turai za su iske komi a kyauta.
Kira da zai musu shine su sani da cewa zuwan kasan goje o Turai suna da tunani ne mai kyau amma kan nan garin ba kamar da suna da tunani su cewa komai kyauta ba ne babu abin da za su samu da sauki shine su shirya da cewa za su yi aiki dole su zama su yi karatu sosai dole kuma su shirya za su yi aiki don su samu abin da za su yi zaman rayuwarsu da shi. Nan babu rogonci kamar yadda na faɗa babu rogonci inda ka rogo ne ko kuma suna ran akwai wanda zai zo yana ba su kuɗi a kyauta kariya ne nan ba dogara ga mutum ya yi maka komai wasu za su iya zuwa Allah ya hore musu su samu alfama su samu family da za su taimaka musu amma idan baka riga ka shirya yadda za ka zo tayon ka ya zama ba kamar shawarar da zan ba su kuma shi ne ka shirya kuɗin da zai taimaka maka maybe a shekara ɗaya farkon shekara ka shirya kuɗaɗen da za ka zo ka fara rayuwa da shi kafin idan in ka zo fashi ya naka sai ka fara aiki na second year na savings kenan credit dole ne su zama masu savings ba wai masu kuɗi ya zo kawai a ci a'a rayuwa nan ba haka yake ba dole ne yadda za a samu kuɗin da wahala dole ne ka zama mai natsuwa ta wuraren kashe kuɗi.
Ikon Allah. To malama Mary da zuwan kina Amurka yau shekara biyu zancewa kina cikin ta uku menene abin da baki sha'awa a rayuwar Amurka?
Na daya shine makaranta dole ne kamar yadda suke sa yara su je makaranta dole yaran ka su je makaranta sannan
kinan taso baka so dole yara sai su je makaranta
dole yaran ka su je makaranta kuma
to in ba su je ba me ke faruwa
in ba su je ba kai ma kana da damuwa kamar yadda experience namu da muka
zo
da wata umu dole ne aka tambaye mu makarantar da dole ne mu nema mata makaranta aka an dinga tambayan ta kina makaranta iyayenki sun saki a makaranta so rayuwar nan dole ne ka sa yaran ka makaranta kuma yadda suke lura da makarantar yara babu biyan kuɗin makaranta babu za kai maka yaro makaranta a ce da yaro a dawo da shi
har da motoci ake sa yara ko
ya baka mun gida
ba
kyauta
to mun gode kwarai Mary Akila yar asalin kasar Najeriya da ke nan jihar Maryland. Mun gode da bamu damar tattaunawa tare da ke a cikin wannan sabon shirin namu mai suna Kowa Bar Gida, Gida Ya Bar Shi, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda. Mun gode.
To a gaida Abdulaziz yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma doke da shirin jaridun Nijera.
Za mu fara a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Ayr Info wacce ta rawaito cewa wata mota dauke da makamai ta tuntsure akan hanyar Agadez zuwa Tawa a daidai lokacin da jami'an tsaro suka biyo motoci biyu da nufin bincike. Jaridar ta ce ɗaya daga cikin waɗannan motoci ta yi nasarar tserewa yayin da ta biyun ta faɗi ta kama da wuta. Bayan kashe wutar an gano bindigogi ƙilar AK-47 ko AK-47 sama da 21 sai wasu manyan bindigogin yaƙi biyu haɗe da rokoki da ƙananan harsasai da atake suka ƙone ƙurmus a sakamakon wutar da ta kama. Jaridar Le Monde Aujourd'hui na cewa ana ci gaba da bankaɗo bayanai game da badakalar nan ta kuɗaɗen makamai inda ake zargin wasu jami'an gwamnati da 'yan kwangila da haɗa kai don karkata akalar dubban miliyoyin sefa. Jaridar ta ce bincike ya tabbatar da cewa ɗan kasuwar da ya yi odar bindigogi ƙilar AK-47 na da masaniya akan cewa tsohuwar ajiya ce yake shirin siye. Jaridar Le Vanaman na cewa Hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun tabbatar da rasuwar mutane kusan 2,500 daga cikin miliyan 2.5 da suka yi fama da masassarar cizon sauro daga ranar 1 ga watan Janairu zuwa ranar 7 ga watan Oktoba. Ruwan saman da aka tafka a damanar bana a ilahirin yankunan wannan kasa ne musabbabin wannan al'amari, inda aka samu ambaliyar ruwa da karuwar tafakuna, abin da ya haifar da kyankyasar kwayayen sauro fiye da shekarun baya. Jiyar ta ce yawan waɗanda suka rasu a sanadiyar wannan cuta a bana ya karu da mutane 570 idan aka kwatanta da na bara, a cewar gwamnatin kasar. Mun rufe sharhin da jaridar Le Sahel wacce ke cewa bayan da aka bayyana hukumar samar da abinci ta duniya a matsayin wacce aka baiwa lambar yabo ta Nobel a bana, daraktan zartarwar hukumar ta FAM ko WFP David Beasley da ke ziyara a Niger a daidai lokacin bada sanarwar samun lambar yabo ta zaman lafiya, ya bayyana wannan yunkuri a matsayin wata shaidar da za ta ankarar da kasashen duniya cewa su tuna da mutanen da ke cikin yanayin kuncin rayuwa a yankin Sahel. Jere ta ce David Beasley ya yi wannan bayani ne jim kaɗan bayan ganawarsa da shugaban ƙasar Nijar Isuhu Muhammadu a ƙarshen mako. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To, a gaida Sule, za mu kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Wannan rahoton binciken gani da ido ba tare da katsalandan ba na Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar na nemo gaskiya a Venezuela da aka fitar a watan Satumba na nuni da cewa akwai dalilai masu gamsarwa da za su sa amince an aikata laifukan cin zarafin bil'adama. Gami da laifukan cin zarafin bil'adama da na kisan kai da ɗaurin kurkuku da azabtarwa da ɓacewar mutane da kuma fyaɗe da sauran cin zarafin lalata a ƙasar Venezuela. Abin ma da ya fita da hankali, rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce akwai dalilai da za su sa a yi imanin baki ɗaya shugaban ƙasa da ministocinsa na wutar lantarki da harkokin cikin gida da shari'a da zaman lafiya da na tsaro sun ba da umarni ko sun bayar da gudunmawa ga aikata wannan laifuka da aka rubuta a wannan rahoton. Wato, waɗannan munanan take haƙƙin bil'adama an faro su ne daga sama. Hukumar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ita ce samar da shirin nemo gaskiya a watan Satumba 2019. Aikinta shine bincike kan kisan gilla da ɓatar da mutane da kama-kama ba bisa ka'ida ba da kuma sauran ayyukan mugunta da na rashin imani tun shekarar 2014. Sun yi aikin da zai sa a hukunta waɗanda ke da alhakin. Abubuwan da aka gano a rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya za su jaddada buƙatar samar da sauyi cikin gaskiya da komawa tafarkin demokradiyya a Venezuela. Ita ce kaɗai hanyar da za ta kawo ƙarshen wahalar da miliyoyin 'yan ƙasar Venezuela a hannun haramtacciyar gwamnatin Nicolas Maduro, a kuma isar da adalci ga waɗanda ke cikin mummunan cin zarafin gwamnati. Amurka tana tare da mutanen Venezuela waɗanda suka cancanci rayuwa ba tare da tsoro ko tashin hankali ba daga waɗanda ya kamata su kare su tare da yi musu aiki, a cewar muƙaddashin shugaban hukumar USAID John Bassa a wata sanarwa. Shugaban riƙon ƙwarya Juan Guaido da gwamnatinsa ta wucin gadi da 'yan majalisun da aka zaɓa da ƙungiyoyin al'umma na Venezuela da masu kare haƙƙin bil'adama da kafofin labarai masu zaman kansu, dukkaninsu suna taka rawa wajen yaƙin tabbatar da tafarkin demokradiyya a Venezuela. Jarumai ne na gaske, a cewar muƙaddashi Bassa ya ƙara da cewa ina da yaƙinin za su yi nasara. Dole ne ƙasashen duniya su haɗa kansu wajen kira da a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisu cikin gaskiya da kawo gwamnatin demokradiyya Venezuela. Amurka na saka ido don ganin ranar da za ta yi murnar dawo da 'yancin mutunta haƙƙin bil'adama a Venezuela. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake cewa ku kasance lafiya daga nan birnin Yamai.